Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu radon mu a jamhuriyar Niger kuma da iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol sai tasha Alpha Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu sauraro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumal tare da Alheri Grace Abdul muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku cewa ƴan kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i Sanu sun gudanar da wata zanga-zangar lumana domin wasu kudaden da suke bin gwamnati. Haka kuma za a ji cewa gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya gudanar da wani babban taron masu ruwa da tsaki a jam'iyyarsa ta APC da nufin daƙile duk wata kafa da za ta kawo cikas a lokacin zaɓe mai zuwa. Sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makere zai kawo mana daga nan kuma sai shirin jirgin ƙasar jamhuriyar Niger da kuma wasu ra'ayoyi da kuma su rauke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Majalisar Dinkin Duniya ta kada kuri'a da ta samu goyen bayan kusan dukkan 'yan majalisar jiya Litinin na amincewa da matakan da za a iya dauka a shawo kan matsalar yan gudun hijira da ake fuskanta a kasashen duniya. Amurka da Hungary ne kadai kasashe biyu da suka kada kuri'ar kin amincewa da daftarin yayin da kasashe 181 suka goyi baya. Jamhuriyar Dominican da Eritrea da kuma Libya sun kauracewa kada kuri'a. A cikin jawabinta bayan kada kuri'ar, mataimakiyar babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Amina Mohammed ta ce kudirin kasashen duniya ne na tashi tsaye su dauki matakan tallafawa 'yan gudun hijira a sami hanyar shawo kan matsalar da za ta kare mutuncinsu a samar musu makoma mai kyau a kuma fahimci hakkin da ya rataya akan kasashe na kare su da kuma goyon bayansu. Wani sabon rahoto ya ce hukumomin kasar Kenya suna gallazawa 'yan fafatukar kare haƙƙin bil'adama da kuma kare muhalli waɗanda ke adawa da kafa wata sabuwar ma'aikatar makamashi. Rahoton ya fito ne daga ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da kuma haɗakar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Kenya. Otino Namwaya wani mai bincike ne a ƙungiyar Human Rights Watch.
Speaking up, they do speak up, but then after they speak up, they either face threats.
Idan magana ne suna magana, sai dai bayan sun yi magana ko dai a shiga a yi musu barazana ko kuma wani lokaci a kama su, waɗansu lokuta ma ana kulle su ana musu tambayoyi. Ma'aikatar da aka kiyasta ginawa akan kuɗi $200 million tana jiran amincewar kotun muhalli ta ƙasar Kenya. Wani kamfanin ƙasar China ne da ake kira China Power Global zai gina wannan ma'aikata, sai dai masu kushewa aikin suna cewa zai lalata muhalli. Wakilan Taliban sun gana da jami'an Amurka jiya Litinin a yayin da ake ƙoƙarin matsa lamba a kawo ƙarshen yakin Afghanistan na tsawon shekaru 17. An yi zaman tattaunawan ne da Pakistan ta shirya a daular Larabawa. Nan da nan babu wani daga cikin waɗanda suka yi wannan zama da aka samu tattaunawa da shi. Manzo na musamman a yunkurin sasanta al'ummar Afghanistan Zalme Khalilzad shi ne ya jagoranci tawagar Amurka tattaunawa da ta hada da manzannin Pakistan, Afghanistan, Saudiya, daular Larabawa mai masaukin baki da kuma ƙungiyar Taliban, kamar yadda jami'an Pakistan suka shaidawa muryar Amurka. Kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya ce wakilan kungiyar sun tattauna da tawagar Amurka ne kadai kuma ba su da niyyar tattaunawa da kowa daga gwamnatin haɗin gwiwa ta Afghanistan da ake kira NUG. Jami'an Taliban din suka kuma ce duk waɗansu rahotanni da ake yayatawa aka san haka farfaganda ce zalla. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka na zargin waɗansu mutane biyu abokan kasuwancin tsohon mai ba shugaba Trump shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn da yi wa Turkiyya kamun kafa a cikin Amurka. Jiya Litinin aka fitar da bayanan tuhuma Bijan Kian, wani ba Amurka ɗan shekaru 66, da kuma Akin Efekin dan shekaru 41 dan asalin kasar Turkiya a wata kotu da ke birnin Alexandria jihar Virginia da ke bayan Washington. An tuhumi mutanen biyu ne da hada baki su keta dokokin kamun kafa na Amurka, yayin da ake kuma zargin Aptekin da yi wa masu bincike na gwamnatin tarayya ƙarya. Amurka ta yi zargin cewa mutanen sun yi aiki tare da Flynn, wanda shugaban Amurka ya fara zaɓa a matsayin mai ba shi shawarori kan harkokin tsaro a shekara ta 2017 kafin a kore shi ƙasa da wata guda da ba shi wannan mukamin. Amurka ta ce Ken da Aptekin sun haɗa baki da nufin jan ra'ayin 'yan siyasa Amurka da kuma sauran jama'a kan limamin addinin Musulunci Fethullah Gulen, wanda shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce ya kulla maƙarƙashin yi mashi juyin mulkin da bai yi nasara ba.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. Yan kungiyar ta manyan ma'aikatan jami'o'in Sanu sun gudanar da wata zanga-zangar lumana ne domin miƙa kukansu game da masu matsaloli da ke damun su da suka haɗa da batun rashin cika musu alkawari na kuɗaɗen allowance da suke bi na kimanin naira biliyan 8. Ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken bayanin.
Yayan kungiyar ta manyan ma'aikatan jami'an Najeriya wato Sanu sun kwaguya da wannan zanga-zangar lumanan ne domin miƙa kukansu game da wasu matsaloli da ke damun su. Matsalolin da suka hada da batun rashin cika musu alkawari na kudaden allowance da suke bi na kimanin naira biliyan 8. Kamar Muhammad Haruna Ibrahim da ke zama shugaban kungiyar ma'aikatan rashin jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da Keyola ya ce ya fatura ce ma yanzu ta soma kai su bango.
Mun yi ne saboda mu muna da imanin cewa watakila manyan gwamnati ba su san cewa kudin da shugaban kasa ya ce a bayar na biliyan 8 watakila ba a raba ba a bayar ba. Shi ya sa muka fito yanzu dukka Najeriya duk inda jami'a ta ana wannan zanga-zanga da muke yi a nan. Kuma muna son shugaban kasa da ministoci su sani cewa kuɗin nan fa ba mu samu ba, hakkinmu ne. Tun da an riga shugaban kasa ya yarda ya sa hannu a bada kuɗin nan, ya zama dole a bada kuɗaɗen nan. In ba haka ba, mu kuma mun ja yaji kenan daga yanzu.
To wai kowane hali ayan kungiyar ke ciki sakamakon rashin biyan ku waɗannan kuɗaɗe?
Wallahi rashin wannan kuɗi ya jawo matukan wahala ga ma'aikatanmu. Misali, akwai mutane da yawa da suke ayyuka masu hatsarin gaske, kamar misali irin wanda suke School of Agri, akwai wanda suke aiki a works, akwai wanda suke aiki a engineering, akwai masu aiki da computer, na'uran computer. Yawancin mu dumun zama kafi, in ka lura yanzu sai da glashi nake gani. So wayannan abubuwa wanda dama a hukunce akwai shi a rubuce cewa lalle idan mutum yayi wannan aikin ya kai a bashi wannan kudin, to hakkinmu ne. Kuma tunda gwamnati ta bayar, dole a sake mana duk wanda ya rike wannan kudin. Mu yanzu muna so mu tallata shi a duniya, ya sani cewa shugaban kasa ya sani, minista ya sani cewa kuɗin nan shi ya ce ya bayar, mu kuma bamu samu ba.
Cikin makonnin nan jami'an gwamnati a Najeriya na fama da zanga-zangar lumana da kuma yajin aiki. Na baba nan ma shine wanda kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta gudanar, lamarin da koyon kofar da haka karatu a jami'o'in. To wai kowane wa'adi ne kungiyar manyan ma'aikatan suka ɗiba a gwamnati na a share musu hawayensu? Har ila yau. Ga kumar Muhammad Haruna Ibrahim ɗin.
Yanzu dai wannan kalura takarda da na karanta, wato da dama ce da aka bamu daga National, idan bayan wannan wanda ma muna da imanin cewa lallai za a sake wannan abun, in kuma har ba a sake ba, za a sake tara mu, za mu sake tattaunawa, za mu ɗauki mataki wanda ya fi wannan tsauri.
Koma da menene dai, yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwar za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyarsa ta APC domin tabbatar da zaman lafiya da kuma gudanar da zaɓe mai tahowa lafiya. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da wannan rahoton.
A ci gaba da ƙoƙarin ganin an gudanar da babban zaben Najeriya lafiya a shekara ta 2019. Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya gudanar da wani babban taron masu ruwa da tsaki a cikin jam'iyyarsa ta APC da nufin dakile duk wata matsalar da za ta iya kawo cikas a lokacin zaben. Gwamnan dai ya yi amfani da taron wajen bayyana wa ƴaƴan jam'iyyarsa ta APC irin nasarorin da ya samu da ma kalubalen da ya ci karo da su. To amma ya ce yana janyo hankalin matasa da ma sauran jama'a akan mahimmancin gudanar da wannan zabe cikin kwanciyar hankali.
Bare ma na maganar za a je zabe mafi wan lokaci in an je wajen zabe ake samu matsaloli na rigingimu da fada. Muna kira ga al'umma wannan zabe za a nan gaba Allah sa ayi shi a kuma lafiya amma a yi cikin natsuwa sannan kuma ba tare da tashin hankali ba kuma a yi hakuri da sakamakon zabe. Allah shi ne mai bada mulki babu amfani a je a yi ta fada a yi ta rikici har a kai ga bannan dukiya ko na lafiyan jiki.
Daya daga cikin shugabannin matasa a jihar Niger, Comrade Umar Mohammed Talban Samari, ya ce suna ci gaba da janyo hankalin matasan.
Kuma in lokacin siyasa ya zo, kowa ya bi ra'ayin shi. Amma kiran da muke yi musu, kar a shiga hayaniya, kar a shiga rikici, kar a shiga gaba da juna.
Duk da yake dai gwamna Abubakar Sani Bello ya ce APC ta riga ta dinki babu wata baraka a tsakaninsu a nan jihar Niger. To amma sanatoci da ma wasu ƴan majalisar wakilan Najeriya na APC daga jihar Niger ba su halarci taron ba. To sai dai sakataren tsare-tsare na APC a jihar Niger Ismaila Modibo ya ce wannan ba wata matsala ba ce.
Ba lallai ne ana cikin lokacin zaɓe an yi flag of na campaign na ƴan National Assembly da ƴan majalisar tarayya da na dattijai da na wakilai suna wurin neman ƙuri'a a yi tunanin dole ne su yi attendin irin wannan taro. A jihar Niger ba wani ɓaraka makamancin haka.
A can gefe guda shi ma ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta ADP wani rabul Isa Kawu. Ya ce a shirye suke da su sanya hannu a takardar yarjejeniyar zaman lafiya a lokacin zaben.
Mu ma muna nan shirye a zo da takarda na yarjejeniya mu sa hannu don a samu zaman lafiya. A tabbatar da an yi zabe lami lafiya, an yi zabe cikin zumunci da gaskiya. Ko an kawo gwamnati ai ba zaman lafiya ba za a samu ci gaba ba.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasu da Batsari kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka da ke bisa inji.
Yan arewa ina muka dosa sai ka ce bai muka zan muka zanga zangar nan talwa na bata zamo tonan fitina wa.
Yan arewa ina muka dosa sai ka ce
kamar ba kowa sun kashe shi ta fawa falewa sun kashe sardauna arewa mai malar fa ya zama gawa murtala ramatna arewa Umaru Musa yar Addu'a wanda sun kayo ba sasa su suke da abun furtawa ko ba yankin zancewa arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancan kota kwa
muna goyon baya
kuka ga ta kunkumin ana kuka ba kana ba ba mu san mutu ma su kama da enci ba ba adalci ba kowa in ya debo shararsa akan bi yake
to madalla har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 2:15 na dare gashirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na adawo lafiya baba ya ku makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin Iran wakilin mu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da bako mu Alhaji Bello Muhammad Babura tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a Najeriya ta VIO hirar ta kai inda bako mu yake bayani akan yadda hukumomi za su kula da masu amfani da babura musamman ma mai kafa uku da ake kira a daidaita sahu wanda a fadar bakon namu galibin su ban san ka'idojin tuki da alamomin kan hanya ba ga dai ci gaban hirar
kamata ya ce duk wanda ke tuka waɗannan ɗan adiya sahun ya san ma'ana waɗannan hanyoyi ya san waɗannan abubuwa kuma ya san ma'anar traffic sign ko alamomin abin nan hanya
wasu na maganin cewa fa kamata ya yi a ce an ware an kebe musu wasu titina ko kuma wasu yankuna da ya kamata su bi a matsayin mataki na wato kan dagarki tunda yanzu da wuya kan kirga mota 1 zuwa 10 baka ga irin fantinan na adidi ta sahu ba a jikin ta
abin da ya kamata kenan ayi to amma a matsayin asali da muke samu kanmu rashin kuɗi me wane gwamnati ba ta iya wannan ba to amma idan aka tsaya aka yanke wani guri aka ce nan za su bi kuma aka tabbatar da hukumomin da masu kula da hanya suna nan kodai suna tabbatar ba cewa an yi haka sun bi din sun bi doka to za a samu maslaha za a iya haka za a iya kebe wani guri ko zane a yaran titi to duk mun kai kalhayo na mu again matsalar ba su da fadi so saboda haka yin yanke musu wani guri an zai wahala sai dai ko hankali a hankali gwamnati ta samu kuɗi wacce yin waɗannan ba
da a baya na san akwai gwamnatin Kano ta baya can da suka so su tsara a lokacin gwamnatin Ibrahim shekaru karanta na biyu da suka faɗaɗa wasu titunan Kano an tsara cewa za a keɓance iya titunan da wato ƴan adidai ta sahu za su bi misali sai dai su dinga daga babban titi su dinga shigowa unguwanni suna kai mutane ko suna fito da mutane cikin babban titi misali amma dai hakan ba iya wato wanzar da shi ba kana ganin idan aka dau matakai irin waɗannan za su taimaka wurin tsaftar sha'anin zirga-zirgar ababen hawa a cikin birni da ke Kano
za su taimaka kwarai da gaske amma matsalar shi ne mu ba ƙasashe ne muka shiga ba idan ka ƙasar ta shiga da suka shiga ba ai akwai duk wani kurda inda ka sani duk wani lungu akwai hanya za ka iya samun motar za ta kai ka ba kamar nan ba yanzu akwai lungun da za ka iya zuwa ba dole sai da irin su wani ta saman wannan irin kamar cikin gari da sauransu to amma idan da in ka duka hanyar da ka shiga ba su hatta kan hanyar akwai titin da gurin da aka keɓe a cikin hanya wanda na boss ne in ta taho ita kanta traffic light ɗin tana sansa in ta hango suna ba da ba su wuce kafin abin nan kafin sauran motoci su wuce na ta gaya haka ta bayar to amma nan mu ba mu kai wannan matsayin ba amma duk da haka za mu iya fara daga wani waje ma'ana kamar manyan hanyoyin namu mu ƙara faɗa su mu yanke wani guri mu ce nan ƴan babura ne a daidaita sahu da ƴan ashaɓa wannan gefen shi kuma ƴan bos-bos ne wato ma'ana kiya-kiya sannan tsakiyar da sauran motoci zai iya wannan amma abu ne wanda zai nemi kuɗi da yawa a halin kuma da ake ciki yanzu yan tattalin arzikin ƙasar mai nuna akwai rauni yanda sai dai nan gaba in Allah ya sa an samu kuɗi waɗannan abubuwa sai ya shigowa
to idan aka yi tsari kamar misali na a ce daga cikin unguwar sallari ɗan adidai su sahu ya kawo bakin court road ya ajiye ya koma ba shi da hurumin da zai hau wannan titin na court road ko na Zaria road
to amma a nan ga wanda za ta ajiye mota za ta dauke ga misali ta tafi da shi bata daga nan gurin in akwai wannan fayin in akwai wannan tsarin zai yiwu kwarai da gaske amma a ce ka an kawo ka bakin kotoro an ajiye ka daga sallare to kaga za ka nemi mota in ba ta ke so ka za ka nemi mota bata to me za ka hau ka je bata
wataƙila akwai taxi ko bus.
To akwai taxi ko bus. In ka samu taxi a nan ta ɗauke ka ta saboda kai bata, abin ne da ake gudu, cinkoso ake gudu. To bai bari kuwa zai ba. Shi cinkoso ana so a rage shi, abubuwa da yawa ne ya shigo ciki. Wata wani tsari wanda motoci za su bi hanya kowace aida muke yi. Sannan kuma wata hanyar a kashe ta ma a mai one way na increasing volume na traffic da aka hanya abubuwa ne da yawa za su shigo ciki wanda yake requirin shi wa haga haduwa ta hukumomi su za su zo da abubuwa da alƙaluma na abubuwa wanda su tabbatar a nuna masa hanyar da a cikin gashi abin da ke su koyi su tabbatar cewa hanyar ne kaza kaza wannan kaza kaza wannan kaza kaza a samu a duba a ga wace wanda ya kamata a mai da su one way ma. Kamata ya ce a cikin curriculum
manhajar ilimi
ko daga primary school zuwa secondary school a ce ana sa waɗansu manhajoji da yanda za su nuna wa yara haƙƙinsu akan haƙoƙin da ya kamata a ce sun rike na kan hanyar bin hanya da kuma tabbatar da lafiyar hanya. Haga a secondary school din ma a ce yaro ya san yanda zai tsallaka titi, ya san me ma'anar wannan layika, ya san menene ma'anar rike lasan, ya tantar da irin wannan abubuwan. Kamata ya ce duk akwai su a cikin manhajar ilimi.
A nan ne kuma za mu dakatar da wannan hirar sai kuma mako na gaba. A madadin bakon namu Alhaji Bello Muhammad Babura da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yaku Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla ga da baba yanzu kuma ga Sulaiman Barma da shirin jaridan Jamhuriyar Niger.
Galibin jaridun wannan mako sun karkata ne akan labarin cafke wasu hafsoshin sojan da rahotanni ke cewa ana tsare da su a babban ofishin rundunar tsaron jandarma da ke birnin Yamai. Jaridar Lukanar Amfiri na mai tambaya shin mai zafi aka kama kanal zangina da wasu takwarorinsa biyu halin da ake ciki daga ƙarshen makon jiya kawo yau. Wannan magana ce ke ɗaukar hankali a wuraren taron jama'a inda majiya da dama ke cewa ana zargin waɗannan hafsoshi da yunkurin kifar da gwamnati kwatankwacin zargin da ya taɓa rutsawa da wasu hafsoshin sojan da aka kama da kitsa irin wannan yunkuri a watan Disambar 2015 inji Lukanar Amfiri. Jaridar Lanketer ta ruwaito cewa ba'idin kanal Sumana Zangina bayanai na nunin kaftan Kafu Gumana daga cikin waɗanda suka fada hannun mahukuntan ƙasar ta Nijar abinda ke zama wata alamar an shiga farautar sojoji. Jaridar ta ƙara da cewa kanal Zangina na daga cikin mashawarta a ofishin ministan tsaron ƙasa sannan shi ke da alhakin kula da harkokin tsaron kamfanin Areva a Nijar yayin da kaftan Kafugu ke ɗaya daga cikin sojojin da aka kora daga aiki biyo bayan harin da Boko Haram ta kai a Boso a watan Yunin 2016. Jaridar Genes Info ta ambato sunayen ƙarin wasu mutanen na daban da ke tsare a sanadiyar tasowar wannan batu waɗanda suka hada da Laftana Kanal Himu Moru da wani kwarar hula ɗaya Alhaji Omar baya ga waɗancan hafsoshin na farko. Sannan jaridar ta ƙara da cewa an shafa tsawon wuni ana sauraron kanal Noma Dare da tsohon kwamandan rundunar tsaron zandarma na Mata Sam na Bube a wani abin da ke kama da binciken tatsar bayanai. Sulaiman Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sarauki kira ta waya kuna ajiye mana bisa na'ura.
Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Yau na mai magana Abdullahi ne daga jihar Borno a yau kuma. Dangane da ayyukan da sojojin Najeriya suke yi. To a gaskiya mu nan Najeriya mun gamsu da aikin su 100%, amma ga baki ɗan talakawa na kira a gare su da su kare kwazo da kaini wajen murkushe ɗan ta'adda domin mutane su samu zaman lafiya da nutsuwa a cikin gidajen su. Nagode.
Salamu alaikum. Sunana Aliyu Lebina Iji sabon gida a Fulofu zaman a jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Ra'ayina a yau shi ne ya shafi rashin tsaro a jihar Zamfara da muke fama da shi. Fatanmu Ubangiji ya Allah ya kawo mana zaman lafiya da ɗorewa a jiharmu da ma ƙasarmu Najeriya baki ɗaya, domin gaskiya ana cikin halin haƙulai.
Assalamu alaikum, sunana Comrade Isa Kumaganam, wanda nake magana ne daga nan Kumaganam dake karamar hukumar Isfari ta jihar Yobe tarayyar Najeriya. Ra'ayina ne yau kira ne zan yi ga rundunar sojin Najeriya da ta mai da hankali mana akan kula da harkar tsaro ta harkar sadarwa yadda kasashen duniya suke yi maimakon yi yanzu da ake yi na karfi, tunda mun gwada mun ga na karfi baya ci, ya kamata a gwada da na sadarwa din. Saboda haka kira na kenan.
Assalamu alaikum muryar Amerika, mai magana Abun Bibi Bunza. Ina kira ga Najeriya baki ɗaya, ma'ana jama'an Najeriya san cin ta da arewacin ta. Zaɓe 2019 ya kamata talakan Najeriya ya nasu ya zaɓi shugaba na gari. Kada a wa talakan Najeriya ta tana da kuɗi sai da ƴancin sa da ƴancin ɗiyansa da jikokin sa. A dubi shugaba mai tausayin talakawa mai manuwa ta gari. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika, sunana Alhaji Musa Amerika Suya daga sabon Najeriya. Muna roƙon Allah duk wanda adda hannu ga taimaka ma Boko Haram, Ubangiji Allah ka koyata shi tona mai asiri. Allah ka koyata shi tona mai asiri. Duk wanda mai son zaman lafiya ma arewacin Najeriya, Allah ka tona mai asiri ya koyata shi. Duk ɗan ta'addar da arewacin Najeriya, sarkin nafin da 'yan Boko Haram, Ubangiji Allah ka koyata su ka tona musu asiri. Kuma Allah ka isan mana gare su, Allah ya kankanta su da waɗanda ke goyon bayan su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai cimba mai kujeru karamar hukumar Rafi a jihar Niger tarayyar Najeriya. Ra'ayina a yau shi ne ina yi kira ga gwamnatin jihar Kano da kuma hukumar wato mai kula da motoci, su ne karauta na Kano da su kula da wasu daga cikin ma'aikatansu. Akwai jami'an ma'aikata domin mun shiga cikin Kano lafiya ne, ba mu da komai, ba mu da wani abu, amma sun ga hanyar da suka gabatar suka zagunce mu. Kuma mutane da dama musamman direbobi na zuwa harkar kasuwanci suna cutar mutane, ya kamata hukumar karauta ta yi bincike musamman masu tsayawa a kan hanyar nan ta gaɗi-gaɗi in za a shiga Kano. Sai cuce mu sosai matuƙa, kuma mun ji haushi, kuma mun masa Allah ya isa. Saboda haka muna kira gwamnati ta taɓata mata suna da kuma hukuma a tantance su.
To madalla, abin da ya sauka kenan ga sakonnin da kuke aiko mana. Da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaɗa ƙuri'a da ta samu gagarumin goyon baya a jiya Litinin na amincewa da matakan da za a ɗauka na shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da ake fuskanta a ƙasashen duniya. Amurka da ƙasar Hungary ne kaɗai ƙasashe biyu da suka kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da daftarin, yayin da ƙasashe 181 suka goyi baya. Jamhuriyar Dominican da Eritrea da kuma Libya suka kauracewa kaɗa ƙuri'a. Wakilan Taliban sun gana da jami'an Amurka jiya Litinin a yayin da ake ƙoƙarin matsa lamba a kawo ƙarshen yaƙin Afghanistan na tsawon shekaru 17 da aka daɗe ana tafkawa.
To madalla, masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar amanta za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu wadda ta yi na gabatarwa, sai kuma Salaman Abubu wanda ya ba da umarni, da ma injiniyanmu ne Darrell Smith. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.